Kasi. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanne. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 4 ga watan Janairu shekara ta 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Zahra Aminu Fage a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin Majalisar Dokokin Tarayya Amurka za su gana a wani lokaci yau din nan Juma'a kan takaddamar rufe wasu ma'aikatu. Amurka na kiran Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ta bayyana sahihan sakamakon zaben shugaban kasa. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike don sanin ko tsohon sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Ryan Zinke ya share ƙarya ma masu bincike.
Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. A Najeriya, kungiyar kwadugo na shirin yajin aiki.
Gwamnati na yi iya abin da za ta iya. Yanda ƙasar nan take alalace gaba daya, haka waɗannan kungiyoyi suke alalace su ma.
Proje na taimaka ma manoma a Niger.
Ko da mun samu karancin ruwa da ko kuma daukewar ruwa da wuri ko kuma a dade ba a yi ba ruwa, an kawo mana iri mai saurin yi wanda in Allah ya yarda za mu cimma buri akan harkar noma.
To muna kuma tafe da wasu rahotanni da mashirin duniyar Amurka, sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin Majalisar Dokokin Tarayya Amurka za su gana a wayau din nan Juma'a a fadar shugaban Amurka ta White House don su tattauna yadda za a kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka wanda ya shiga na sati na uku. Shirin ganawar na zuwa ne kwana guda bayan rantsar da sabbin 'yan Majalisar Dokokin Tarayya Amurka, inda 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye a Majalisar Wakilai. Jiya Alhamis, Majalisar ta Wakilai ta gabatar da wani ƙuduri na sake buɗe ma'aikatan gwamnatin tarayyar da ke rufe. To sai dai ƙudurin bai tanadi dala biliyan 5 da shugaban ƙasa ke buƙata don gina katanga kan iyaka Amurka da Mexico. Amurka na kiran Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ta bayyana abin da Amurka ta kira sahihan sakamakon zaɓe, tare da gargaɗin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi ya yi zagon ƙasa ga Demokradiyyar Congo. Waɗanda ke ƙoƙarin haddasa yamutsi da barazana ga tsaro ko kwanciyar hankalin Congo ko kuma amfani da rashin gaskiya, za a hana musu shiga Amurka, kuma Amurka za ta hana musu duk wani taimakon kuɗi, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida Robert Palladino a jiya Alhamis a wani gargaɗi. Shugaban hukumar zaɓe Kwanili Danga ya gaya wa manema labarai a birnin Kinshasa cewa mai yiwuwa a jinkinta fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar 30 ga watan Disamba saboda tafiyar hawainiya da aikin ƙidayar ƙuri'u ke yi. Nanga ya ce an tattara kimanin kashi 20 na ƙuri'un da aka kada a ranfunan zaɓe a faɗin ƙasar na yankin tsakiyar Afirka, wanda ba ta da hanyoyin sufuri masu kyau. Ya kuma ce tsarin tattara sakamakon zaɓe da kuma ƙidayawa da hannu na kawo cikas. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ƙaddamar da bincike kan ko shin Ryan Zinke ya yi ƙarya ma masu bincike na ma'aikatar harkokin cikin gida. jaridar Washington Post jiya Alhamis ta bayyana cewa sahihin tabbatar da gaskiya sashin tabbatar da gaskiya a aikin gwamnati ya fara binciken sakataren ma'aikatar cikin gida wanda ya sauka ranar Laraba. Zinke ya faɗa wa kafar yada labarai ta Associated Press cewa shi fa bai yi ƙarya ba ma masu bincike yuwar ya saba ka'ida, kuma wasu masu yunkurin bata kyakkyawan abin misalin da ya bari ne suka kwarmata wannan labari yadda yake gudanar da harkokinsa da kuma irin shawarwarin da ya yanke a matsayinsa na babban ma'aikaci ne suka jefa ayar tambaya kanko shin yayi amfani da matsayinsa wajen amfanar kansa, al'amarin da ya janyo jerin bincike akalla 51 a kansa waɗanda akasarinsu an wanke shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Innan Juma'a, kasuwar hannun jari ta Asiya ta ci gaba da tangal-tangal bayan gargadin da kamfanin wayar hannu na Apple yayi cewa ciniki da kuma darajar kamfaninsa zai ragu, kuma kasuwannin hannayen jarin Amurka za su dan fadi. Kasuwar kasar Tokyo ta yi kasa da kashi 3 cikin 100 a cinikin safiyar yau, bayan da kasuwannin Shanghai, Sydney, Seoul da Taipei suma suka sauka kasa. Ranar Alhamis kasuwannin hannun jari suka sauka kasa a duniya baki daya, bayan kamfanin fasahar sadarwa na Apple ya ce cinikin na'urar shi yayi kasa sosai a kasar China a watan da ya gabata. Wannan shi yake nuna alamun akwai faduwar tattalin arziki a duniya baki daya. Kamfanin Apple ya danganta musabbabin faduwar hannun jarin shi da takaddamar cinikayya da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kasar China. Amma shugaban na Amurka ya kare kansa a shafinsa na Twitter, inda ya rubuta cewa baitul malin Amurka ta karbi biliyoyin daloli na haraji daga kasar China da ragowar kasashe a duniya. Dole a dau irin wannan mataki. Kasar Mexico ta buƙaci Amurka a hukumance da ta yi cikakken bincike akan abin da ya faru ranar 1 ga watan Janairu, lokacin da jami'an tsaron Amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa kasar Mexico domin hana bakin haure da suke kokarin shigowa iyaka Amurka. A wata sanarwa da ta fitar ranar Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ta Mexico ta ce ba su yarda da duk wani cin zarafi akan iyakar ba, kuma tana dada kira akan ayi bincike kamar yadda ta taba faruwa 24 ga watan Nuwamba. A farkon shekarar nan ne jami'an kula da iyakan na Amurka suka harba barkonan tsohuwa zuwa iyakar Mexico domin tsayar da bakin haure 150 waɗanda suke kokarin shigowa iyakar dake kusa da birnin San Diego dake Amurka.
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, rahotanni na cewa kungiyar kwadugo ta yi barazanar yin yajin aiki idan gwamnatin tarayya bata cika alkawarin ƙara albashi mafi karanci zuwa 30,000 ba. Amma kuma gwamnatocin jihohi sun ce ba su da irin waɗannan kuɗaɗen. Wakilin mu Babangida Jibril ya aiko mana da rahoto.
A wadan makon ne dai kungiyar kwadugo a tarayyar Najeriya ta kara nanata kudurinta na shiga wani yajin aiki na gama gari a ranar 8 ga wannan wata da muke ciki, idan har gwamnatin tarayyar Najeriya bata cika ka'idojin yarjejeniyar karin mafi karancin albashi na naira 30,000 ba. A cewar shugaban kungiyar kwadugo ta kasa Ayubawa ba, gwamnatin Najeriya tana da kudade da ya kamata ta biya na albashi, sabanin ikirarin da wasu jihohi na Najeriya ke yi cewa ba su da irin wa'annan kudade.
There is resources we were able to reduce the high cost of governance, including the humongous security costs, including paying a lot of debts. Then we'll have a lot of money to actually pay the workers.
Yace idan har gwamnatoci za su rage irin kudaden da suke kashewa musamman ta bangaren tsaro wanda kowa ya san abinda ake yi da irin wayannan kudade da kuma nadadadan mukamai da ake biya makodan kudade to la shakka gwamnatoci kama daga gwamnatin tarayya zuwa jihohi za su iya biyan kudaden albashi ga ma'aikatan Najeriya to koya ƴan Najeriya suka ji kamar da irin wayannan bukatu na kungiyoyin kwadugo na neman karin albashi daga gwamnatin Najeriya tambayar kenan da na yawa wasu ƴan Najeriya
gwamnati na yi iya abin da za ta iya yanda kasan nan take alalace gaba daya haka waɗannan kungiyoyi suke alalace su ma saboda me saboda yanzu kudaden da suke nema a wajen gwamnati gwamnati a yanda yau kasan nan ke tafiya da ayyukan da ake yi da gyare-gyaren da ake yi gwamnati ba ta da waɗannan kudade da za ta dauke su ta mika su dan ku kashe kawai ku ci abinci ku sa kaya a wuce wannan wajen
to Allah na tuba 30,000 da ya kasance kankancin albashi ne a talakan Najeriya ai shi ma ya kadan ba ma a ce ma bai kadan ba ma ya kadan sai dai wani abu ne wanda yake yadda suka somo a hakan a hankali akan ce da Murza matankali ke shiga tulu saboda haka nan duk abin da ita wannan kungiya ta yi na kwadago na neman haƙƙin ta in ta yi daidai ne to amma Bahaushe ya ce in an ciza a hura
yanzu dai abin jira a gani shine gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Muhammadu Buhari za ta yi la'akari da wannan bukatu na kungiyar kwadagon na karin albashi domin kaucewa shiga wani yajin aiki na gama gari a ranar 8 ga wannan wata da muke ciki yajin aikin kuma da ake ganin idan har aka bari aka shige shi kamar yadda kungiyar kwadagon ta ce na illa masha Allah ne zai iya shafan gudanar da zaben kasa da za a gudanar a watan gobe na wannan shekara da muke ciki babin gidan Prem murya Amurka daga Lagos
gaida baban gida Jibril wasu mutane 19 sun rasa rayukansu sanadiyar hatsarin mota da ya faru jiya akan hanyar Darazo a jihar Bauchi da kuma Duku a jihar Gombe bayani daga bakin mahukunta na nuna cewa hatsarin ya faru ne a sanadiyar matsanancin gudu da direban ke yi da motarsa mai dauke da mutane 21 ga wakilin mu Abdul Wahab Muhammad da rahoto
tattaunawa da shi tawar tarho mai rikon mukamin shugaban karamar hukumar Darazo Ahmed Muhammad Walin Lago ya ce mutanen da hatsarin ta rutsa da su yan asalin jihohin Kano da Jigawa ne da kuma Kaduna shugaban karamar hukumar ya shaida min hakan ne a lokacin da ya ziyarci dakin ajiye gawarwakin dake garin Darazo
na zo nan matsari na dawo
guda nawa ka gani
jiya dai guda 16 ne da aka ga mamta da su a cikin guda 16 guda 2 yan karamar hukumar Darazo ne mutanen fankiyar direba da yaron motar sa to su an dauke su tunjiya to kaga ya zama 14 sai ka za a ce su kwana akwai kuma wanda yake dama da on admission guda 3 su ma cikin dare Allah musu cikawa to kaga an kada total din cost din ya zama 19
haka ne
da na zo Allah kaddara na samu wani member na federal safety ko wanda dama issue din a hannunsu yake ya mun bayani sai ya ce motan dai koma ce ta dauke da akalla mutum 21 to kaga a cikin mutum 21 a 19 suras kuma ra tambaye shi yace bisa bincike dai an samu wasu yan jihar Jigawa ne wasu yan Kano wasu yan jihar Kaduna motan ana jauta da zamanin ta taho daga Gombe ne
ta fito daga Gombe za ta je ina
za ta tafi Kano
shi wannan jami'in kare hadura din ya ga maka sanadiyar meye ne ya faru
eh ba kika ji daga ba ya ce dai ba Kano bane yana tsammanin dai over speeding ne gaskiya
wato matsanancin gudu
kwarai da gaske amma yadda yake faɗa
to da na ji kamar zaka hada da shi ko zai dan bani wani bayani kafin dawo gare ka
eh a ya dan doke saboda yanayin aikin su shi ma ina jin manyan sa ba sa kusa so yana gaba abin da zai iya cewa
so amma duk bayanan da kake bani din nan daga wajen sa ne
eh shi yake min bayani
to yanzu wasu matakai ne aka dauka na ganin cewar an sanar da wayannan jihohi
kamar yadda ka sani akwai hanyoyi ta wayoyi a cikin su akwai wanda an samu wayoyi a wurin su to ana amfani da wannan wayoyi wurin kiran ɗan uwan su so da haka ake samun ɗan uwan su kuma suna zuwa suna identifying din su
to yanzu dai da yake wayannan gawarki suna nan a asibitin garin Darazo akwai wani abin da kuke ganin za ku iya yi
yanzu ba maganar da muke maka dai wayanda aka identify ana da an fara wankan su to ana da ana wankan su sannu kuma ana communicating da yan uwan su domin su zo a abin nan kuma insha Allah ba za a bari dai a samu matsala wanda shike za ta zo ta dami kowa ba
Ahmed Muhammad Lago kenan da bayani dangane da hatsarin da ya lakume rayukan mutane 19 a jiya Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Nigeria
Abdulwahab Muhammad kenan to a Niger wata kungiya mai kula da bunƙasa harkokin noma a karkara da ake ce ma Prodaf ta mika sakamakon horon da ta yi wa wasu manoma a garin Karam na gundumar Magarya horon ya shafi fasahohin noma kamar gyaran gona amfani da iri da taki da sauransu kimanin manoma 50,000 ne suka ce gajiyar shirin Prodaf wato noma makaranta ga tamar abari da ƙarin bayani
Bunƙasa harkar noma shine babban burin Prodaf inji wakiliyar ta Prodaf Madam Kadar Romanatu
tun 2016 wato muna cikin shekara ta uku kenan inda gurin ta shine a karwafa abun hannu majamna karkara tare da dawa musu dan saboda abun kasar da noma kuma a yi hanyoyi inda za a isa da abincin nan
a cewar Prodaf kimanin manoma 50,000 ne suka ci gajiyar shirin nan na noma makaranta
babban bangare wanda Prodaf ke dawa kuma shine bunƙasar da noma kamar yadda nace ta hanyar nan ne a shekarar bana aka yi gonakan makaranta guda 70 kuma an karowa tsayi 32 wanda majamna karkara a jumilce 50,000 suka ci amfanin wannan aikin kenan nan dama ce aka bada ta a bada sakamakon wannan aikin da aka yi na gonan makaranta kuma mutane su ga ire-iren husawoyi bunƙasar da noma da Prodaf take dahawa saboda a cikin shahar da magara noma ya bunƙasa a samu a raya kasuwanni kuma kenan mazamna karkara su samu su kautar rayuwarsu
a wani shirin na Prodaf mai sunan noma makaranta wasu ƴan ƙauyen da basu ambata sunan su ba sun ce sun ci moriyar wannan shiri
na koyi duka kuma ina so gaba in koya wa wani ma saboda na samu ci gaba 100% game da noma da nake yi namu na gargajiya na da da kuma wannan noma na zamani alhamdulillah koda mun samu karancin ruwa da ko kuma daukewar ruwa da wuri ko kuma a dade ba a yi ruwa an kawo mana iri mai saurin yi wanda in Allah ya yarda zamu cimma buri akan harkar noma
wannan abubuwa da aka mana na kungiyar makaranta gona mun gode an samu hanya sosai da za ta fito mu daga rami Allah ya sa ba dima anan za a saki Allah ya sa gaba ma muni
gaskiya bata wannan noma namu na zamani da Allah ya sa kungiyar nan wanda ake cewa Prodaf ta zo ta kama mana kenan talakawa mu tashi mu rinkoye mu kama noma gabaki daya kamar yanda Prodaf ta fata ta mana fasahohi na noma muka yanda Prodaf ta nuna mana muka bi su fulla-fulla daya bisa daya insha Allah za mu ci burin noma za mu fita daga yunwa yunwa za mu kore ta insha Allah
ne na jin kwana da diyal wata wani zama na makaranta gona abinda na amfana daga sari da shibuka zuwa noma zuwa tira zuwa zuba taki mun dira duk wannan harkar ubangiji Allah ya sa ma ba da saki ya muna amfani sosai wallahi sai an koya wani ma
a dai waje kuma hukumomi jinjina suka yi wa manoman tare da godiya ga Prodaf a ta bakin Mustafa Hassan mataimakin shugaban gundumar ta Magarya
ganin muhimmancin wannan taro mun zo mu jaddada mutanen karam goyen bayan mu da tankaɗe da rere ne aka yi wajen gari 70 aka yi wannan aikin amma Allah ya sa karam ta ci lambuwa kenan mutanen karam muna jinjina muku wannan abu da ya faru muna so ya kasance an ci gaba da yi ba dan kun zama na farko ba za ku yarda abin nan ya lalace muna godiya ga kungiyar Prodaf ta dukufa sau da kafa ganin tana taimakawa tana goya wa gwamnati baya fasakan ayyukan da shugaban kasa yake yi na dan Nijar da ci da dan Nijar
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 10 na safe da minti 19 yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako kuma na farko a wannan shekara zai dubi ne kan dambarwar siyasa da ta faro tun a bara kan takaddamar da ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin kasar yayin da a yau aka shiga yini na 14 da rufe ma'aikatan. Sunana Mahmud Lalo. Sabon majalisar wakilan Amurka wacce 'yan Democrat ke da rinjaye a yanzu ta kada kuri'ar amincewa da a bude ma'aikatan gwamnati da aka rufe sannan a samar da kudade da za a tafiyar da hukumar tsaron Amurka ta cikin gida wato Homeland Security wadanda za su ishe ta har zuwa watan Fabrairu. Sai dai dukkanin kudurorin biyu da aka kada kuri'a akan su ba sa dauke da kudin gina katanga dala biliyan 5 da shugaba Donald Trump ya nema. Lamarin da ake ganin zai iya zama mai wuyan gaske ga majalisar dattawa ta amince da kudurorin biyu lura da cewa 'yan Republican ne ke da rinjaye a majalisar. Sannan wani abu da kusan za a iya cewa ana da tabbacin sa shine shugaba Trump zai yi fatali da waɗannan kudurorin. A yau Juma'a shugaban na Amurka ya sake gayyatar shugabannin majalisun biyu zuwa fadar gwamnatin Amurka ta White House a wani zama na biyu domin a nemo bakin zaren wannan takaddama bayan zaman farko da aka yi a jiya Alhamis wanda bai tsina na komai ba. Wannan takaddama ta sa 'yan siyasar kasar na ta tofa albarkacin bakin su kan yadda za a warware wannan matsala. Senator Lamar Alexander wanda ɗan Republican ne yana gani shugaba Trump zai bari wata dama ta kafa tarihi ta wuce shi idan ya ki amincewa a kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin.
But I'd like to see the president say, okay, we've got a new Congress.
Zan so shugaba Trump ya ce, kun ga mun samu sabon majalisar dukuki, mun samu rarrabuwar kawuna. Na san Amurkawa za su goyi bayana idan na ce za mu samar da ingantaccen tsari a fannin shige da ficen mu. Ya kamata a tsama ƙasar nan daga wannan takaddama ta rufe wasu ma'aikatan gwamnati. Mutum gari batun shige da fice. Idan shugaba Trump ya haka, zai iya kafa tarihi kamar tsohon shugaban Amurka Nixon game da takaddamar shi da China. Zai kuma iya kafa tarihi irin na tsohon shugaba Reagan game da batun katangar Berlin.
President Trump's Nixon to China, Reagan to the Berlin Wall moment in history.
Wannan takaddama da yana faruwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta zabi Nancy Pelosi a matsayin sabon shugabar majalisar ta wakilai.
When our new members take the oath, our Congress.
A lokacin kenan take cewa idan aka rantsar da sabbin membobin mu majalisar mu za ta zama sabuwa sannan tsarin mulki mu na demokradiyya zai karfafa da irin fatan da suka zo da shi na alheri da kishin kasa da za su nuna na kawo sauyi. Ta kuma kara da cewa na sha alwashin wannan majalisar za ta zama to mai tsage gaskiya mai magana da muryoyin jam'iyyu biyu wacce za ta rika tuntubar kowa a wannan zaure da kuma sauran sassan al'ummar kasar nan.
Across our nation.
To sai dai duk da ya tsamar da ke tsakanin su, shugaba Trump ya taya Nancy Pelosi murna.
So hopefully we're going to have a lot of things.
Yace muna fatan zamu aiwatar da abubuwa da dama tare. A irin nawa tunanin ina ga zamu samu maslaha. Ina kuma ganin zamu samu jituwa sabanin yadda mutane ke tunani. Saboda haka ina mai taya ta murna.
So I congratulate Nancy.
Yanzu dai babban kalubale na farko da ke gaban Nancy Pelosi shine su cimma matsaya da shugaba Trump kan batun tsaron kan iyakar kasar domin a kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin da aka yi. Dawowar Pelosi kan wannan mukami na kakakin majalisar wakilai wanda ta taɓa riƙewa a baya shine karo na biyu cikin rabin ƙarni a tarihin siyasar Amurka da aka samu wani kakakin majalisar ta wakilai da ya rike mukamin a lokuta daban-daban. Irin gwagwarmayar da Pelosi ta yi na kasancewa a fagen siyasar Amurka sannan mace kadai da ta taba rike mukamin kakakin majalisar wakilai zai yi tasiri sosai wajen samar da maslaha ga matsalolin kasar musamman ma kan takaddamar gina katanga da ta kai ga dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. Wannan dai shine karan farko da shugaba Trump zai fuskanci hamayya daga bangaren 'yan adawa bayan shekaru biyu da ya kwashe akan mulki tare da rinjayen 'yan Republican a duk majalisun dokokin kasar. Masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zlatika Hawk da Michael Brown sai kuma Julie Leathers Grayson da ta haɗa shirin baki ɗinsa. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa, inda ya ce, Assalamu alaikum mayar Amurka, don Allah ku bani dama na mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa ga iyalan tsohon gwamnan jihar Kano, wato Air Vice Marshal Hamza Abdullahi, Allah ya ji kansa da rahama. To amin amin. Ga kuma sako daga wurin Yakuji matar Ahmadu Abacha, inda ita kuma ta ce, Ya Allah muna roƙanka ka dube mu da idan rahama, ka kawo mana ƙarshen wannan masifa na satar mutane da neman kuɗin fanta da ƴan bindiga suke yi a jihar Zamfara da jihar Katsina. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar mu Najeriya. Amin amin. Ga kuma wasiƙa daga Yahaya Azari da Zainab Barista tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azari, su kuma suka ce, Salam VOA Hausa, muna jinjinawa rundunar sojin jamhuriyar Niger a bisa kashe mayakan Boko Haram mutum 289, da fatan watarar mayakan Boko Haram za ta zama mana tarihi. Ga kuma wasiƙar wani ɗalibi a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, wato Rilwanu Sa'idu Gayari, shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa, hakika sabuwar rikici da tabarki a tsakanin mabiya addinin Hindu da jami'an 'yan sanda a jihar Kerala da ke yankin kudancin India, bayan wasu mata biyu sun shiga cikin wani ɗakin bauta, abin da ya saba wa al'adar yankin hakan abin takaici ne, da Allah wadai. Daga ƙarshe, muna fatan Allah ya sa mu ƙara fahimtar addininmu ba tare da son zuciya ba. Sakon mu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Ahmadu Abacha Mashina a jihar Yobe, inda ya ce, Salam VOA Hausa, a yau ina so ne ku bani dama domin in yaba wa shugaban ƙaramar hukumar mu na Mashina da ke jihar Yobe, wato Alhaji Idris Nebukar, akan gagarumin aikin ci gaba da yayi mana na magance matsalar ƙarancin ruwan sha da muke ta fama da shi a yankin Mashina. Muna addu'ar Allah ya saka wa Alhaji Idris Nebukar da alherinsa akan wannan gagarumin aikin ci gaba da yayi mana.
To yanzu kuma ga wannan sanarwar. Sauraro ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin Majalisar Dokokin Tarayya Amurka za su gana a wani lokaci yau dinnan Juma'a a fadar shugaban Amurka ta White House, don su tattauna yadda za a kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka wanda ya shiga sati na uku. Amurka na kiran Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ta bayyana abin da Amurka ta kira sahihan sakamakon zaɓe, tare da gargaɗin cewa za ta ladabtar da duk wanda ya nemi ya yi zagon ƙasa ga Demokradiyyar Kongo. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ƙaddamar da bincike cin ko Ryan Zinke ya yi ƙarya wa masu bincike na Ma'aikatan Harkokin Cikin Gida. A yau dinnan Juma'a, kasuwar hannun jari ta Asiya ta ci gaba da tangal-tangal bayan gargaɗin da kamfanin wayar hannu na Apple ya yi cewa ciniki da kuma darajar kamfaninsa zai ragu, kuma kasuwannin hannun jarin Amurka za su faɗi.
Jama'a, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima, da misali karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Dan Amina Buhari Auna ke ce, sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.